Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da masu sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 20 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shedu da wani jami'in sun ce an harba mutane uku har lahira a arewa maso yammacin Najeriya. Bayan da ƴan bindiga suka kai hari a wasu cocibi a yankin da ke fama da rikici. Shedu a kasar Habasha sun ce sama da mutane 2000 ne aka kashe akasari ƴan kabilar Amhara a wani hari da aka kai a yankin Oromia na kasar. Na sojojin Amurka ta horas da wasu manyan komandojin mayakan Najeriya kan kare fararen hula lokacin yaki.
Kanin labaran kenan aka saurara. Yau ranar 20 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin duba halin da ƴan gudun hijira ke ciki a duniya. To koya suke a jamhuriyar Nijar?
Ba mu samu isasshen kulawa mai kyau ne. Kawai dai an kai mu da cin da gaskiya bangaren ruwan muna shan wahala har da Allah. Wani lokaci ruwan sha wannan wani su saufafi ba mu waki wani a sati so uku mai yake wanka. Sabar karen ki ruwan yake ba mu wahala.
Yan gudun hijira ma a Najeriya suna fama da matsalar da kuɗaɗen da gwamnati ke ba su na cin abinci wanda suka ce baya isa gare su a Maiduguri.
Tunda muka samu wannan wani ma da ya samu bai taba dauko komai ba har yau. Muna zaune ƴaƴan mu su je sallan fiya wata su je yadiya mashin ya kade su daga tanan haka dai muna lallaba da rayuwar har mun zo ga yanzu halin yayi wuya.
Kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zan ka mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shedu da wani jami'in sun ce an harba mutane uku har lahira a arewa maso yammacin Najeriya bayan da ƴan bindiga suka kai hari a wasu cocibi a yankin da ke fama da rikici. Wannan dai shi ne na baya-bayan nan a tashin hankali da suka shafi yankuna masu nisa da gari. Maharan sun zo ne kawai suka kewaye cocin biyu duka unguwa ɗaya lokacin da masu ibada suke a cocin Maranatha Baptist Church da St. Moses Catholic Church da ke unguwar Rubu a jihar Kaduna da safiyar jiya Lahadi, inji Usman Dallaji wanda ke zaune a kusa da wajen. Ya ce wasu daga cikin maharan sun fara kai hari a cikin cocin, sannan wasu kuma suka zarce zuwa wasu wurare. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ana gudanar da sintiri na tsaro a yankin gaba ɗaya yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike. Shaidu a kasar Habasha sun ce sama da mutane 2000 ne aka kashe akasari ƴan kabilar Amhara a wani hari da aka kai a yankin Oromia na kasar, kuma suna zargin kungiyar ƴan tawaye wadda ta musanta hakan. Wannan dai shi ne hari mafi muni da aka kai a baya-bayan nan yayin da ake ci gaba da samun rikicin kabilanci a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka. Wani shaida ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ya ga mutane 230 sun mutu, kuma mun binne su a wasu manyan kaburbura, sannan muna ci gaba da tattara gawarwakin. Shaidu da gwamnatin yankin Oromia sun zargi rundunar 'yantar da 'yancin Oromo da kai hare-haren. Kungiyar 'yan tawaye ta musanta hakan. Na sojojin Amurka ta horas da wasu manyan komandojin mayakan Najeriya kan kare fararen hula lokacin yaki. Daga Abuja, Hassan Maina kaina ya aiko mana da wannan rahoto.
Rundunar mayakan na Amurka na horas da manyan komandojin sojojin Najeriya ne da nufin lalubo ƙarin hanyoyin da za a ke kare fararen hular da basan hawa ba balle sauka. Yayin da sojojin ke fafatawa ko kuma wani aikin samar da tsaro a cikin gida a sassan kasar daban-daban. Samar da wannan horo da ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja ya taka rawa sosai tare da wata cibiyar Amurka ta kasa da kasa kan tsaro da shari'a, wacce ita ma ta jagabar gudanar da bada gudumawa wanda ya ɗau hancin wasu manyan komandoji daga rundunonin sojin kasa, sojin ruwa da ma sojojin sama. Horon kazalika na wani bangare na hubbasan hedikwatar tsaron Najeriya wurin kara inganta alakar sojoji da fararen hula, musamman yayin da sojojin ke wani aikin samar da tsaro irin na cikin gida. Wannan hubbasa dai kazalika na matsayin wani kazar-kazar na yunkurin kara irin rawar da masana shari'a ke takawa wurin ɗaukar matakin duk wani fafatawa da za a yi da kuma bada muhimmanci wurin kare haƙƙin ɗan adam da ma kare rayuwar fararen hula. an dai dudduba irin darussan da Amurka ta koya a yaƙaƙen da ta yi da nufin zama izina yayin tura sojoji ya zuwa duk wani aikin samar da tsaro inda aka duba dokoki da ka'idojin da soji ke amfani da su da nufin ganin ba a sanya rayuwar faran hula a cikin garari ba. Amurka da Najeriya dai na aiki tare wurin ganin ana bin ka'idoji da tanaje-tanajen dokokin gidan soji da kuma ya dace da tsarin kare mutanen da basu ji ba basu gani ba yayin da dakarun ke tsarawa da kuma fafatawa a aikin samar da tsaro.
Ina jima kaɗan Hafiz zai sake da da labarai amma kafin nan zamu leƙa jamhuriyar Niger yanda a daidai lokacin da kasashen duniya ke gudanar da bikin ranar ƴan gudun hijira ta duniya. Yan gudun hijira na sansanin Sanyam da ke cikin jihar Difa da ake kallo a matsayin sansanin yan gudun hijira mafi girma a jihar na cikin mawuyacin hali wanda kuma ya tilastawa da yawa daga cikin yan gudun hijirar barin sansanin. Daga Difa ga Abubakar Isa da ƙarin bayani.
Shi dai wannan sansanin yan gudun hijirar na garin Sayam da ke nisan tazarar kilometer 50 a arewacin birnin Difa an kafa shi ne a cikin shekara ta 2014 yana kuma tattara da yan gudun hijira kimanin 40,000 wadanda ke fama da wasu matsaloli da suka hada da karancin ruwan sha da kuma rage musu kudaden tallafi da suke samu wajen masu hannu da shuni. Al'amarin da ya tilasawa da yawa daga cikin yan gudun hijirar barin wannan sansanin. Kamar yadda ɗaya daga cikin yan gudun hijirar mai suna Muhammad Hassan ya mini ƙarin bayani.
Ba mu samu isasshen kulawa mai kyau ne, kawai dai an kai mu da cin da gaskiya bankan ruwa muna shan wahala har da Allah. Wani lokaci ruwan sha wannan wani dama-dama wanda yake da karfi ko kuma wanda yake da yara wanda za su kama wanda irin su saufafi ba mu maki wani a sati sau uku ma yake wanka sabar karanci ruwa yake ba mu wahala. Wanki kam a sati wanda ke mutum ya yi sau ɗaya kuma gaskiya an rage mana kuɗi yanzu haka kwanan nan an yi rabo yau na kusan wata biyu amma wallahi jama'a ni da kaina ma ina cikin tsaimin ina harkan dinki amma dinkin ba ta samu gashi nan ba a samu isasshen abin wanda za a ci a jira balle ma a samu a siya kayan yadi a ba a tara ya dinki ya samu shi ma wani abu shi ya sa mana gudu na bar can din.
A nata bangaren kungiyar da ke kula da wannan sansanin yan gudun hijirar na Sayam ta tabbatar da wannan matsalolin da yan gudun hijirar suka koka da su to amma ta ce tana nan tana kokarin magance waɗannan matsalolin. Hammadu Adamu shine shugaban kungiyar da ke kula da wannan sansanin na Sayam.
To kasan inda jama'a take tare ba a rasa matsaloli amma ba matsaloli kawai ba haka nan akwai matsalan ana fuskanta matsalan ruwa da matsalan mahalli su ruwa.
Mahallo mazaunancan sun yi zancen watanni biyu na an rage musu kudin su na wata da ake ba su, me ya dalilin haka?
An gwada muna da akwai matsaloli kuma matsaloli na su ne sun ka haddasa an karege kuma tabbata wannan an rage kudin da ake ba da daji kashi da darebi ne kuma yanzu ya komo jika 5.40.
A na bangaren gwamnatin Niger a ƙarƙashin wani kwamiti na musamman da ta kafa domin kulawa da rayuwa 'yan gudun hijirar jihar Difa. Tuni kwamitin ya fara tuntubar masu hannu da shuni domin taimakawa waɗannan 'yan gudun hijirar. Amma Sidi Liman shine wakilin gwamnatin Niger a wannan kwamitin.
Mun samu wani tallafi na farka wanda za su yi foraj da shato. Kan aka samu wannan muna ganin dai matsalan koda ba ta kare ba gaba daya za ta rage sosai. Bayan wannan ma kuma akwai HCR su ma da suke da niyyar yin shi ma wani foraji a can nan zai ba da dama duka karce inda akwai guda takwas ko ne samu ruwa isasshe.
Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gai da Abubakar Isa, har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Sakatare jiran na kungiyar kawancen tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya yi gargaɗi jiya Lahadi cewa yakin da Rasha ke yi da Ukraine na iya ɗaukar shekaru da yawa, amma ya ce kada kawancen ƙasashen yamma su dakile goyon bayan da suke baiwa dakarun Kiev. Stoltenberg ya gaya wa jarida Bilam Sontag ta ƙasar Jamus da ke fitowa mako-mako cewa dole ne mu shirya, sancewa yana iya ɗaukar shekaru. Bai kamata mu ƙasa a gwiwa ba wajen tallafa wa Ukraine, ko da kuwa ɗawainiyar tana da yawa ba wai ga taimakon soji kaɗai ba, har ma saboda hawan farashin makamashi da abinci. Prime Minister Britania Boris Johnson, wanda ya ziyarci Kiev ranar Juma'a da ta wuce, yayi ta yin horo ga sojojin Ukraine, ya kuma yi gargadi game da hadarin gajiyawar Ukraine, yayin da yakin ke ci gaba da ya kama hanyar kaiwa ga shika watanni huɗu a cikin kwanaki masu zuwa. Sakataren Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta faɗa jiya Lahadi cewa shugaban Amurka Joe Biden na tunanin cire harajin man fetur na tarayya da kuma cire wasu haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasar China domin taimakawa Amurka wajen shawo kan hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kasar. Yellen ta shaida wa shirin The Souk na gidan talabijin din ABC cewa shugaba Biden yana sanya duk abin da zai iya don taimakawa masu sayan kayayyaki. Farashin man fetur ya tashi sosai kuma a fili ya kara nawaita wa jama'a. Farashin man fetur a Amurka ya yi tashin da ba taba gani ba da ya kai kusan $5 galan ɗaya, ƙarin sama da kashi 48 cikin ɗari a cikin shekara guda da ta wuce. Ta ce kawar da harajin man fetur na santi 18.4 da galan na gwamnatin tarayya na wani lokaci, tunani da ya cancanci a yi la'akari da shi kuma Biden a shirye yake yi aiki tare da majalisa don aiwatar da shi. Kungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wani wurin ibada na Sikh da ke Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, wanda ya kashe akalla mai ibada ɗaya tare da jikkata wasu 7. Kungiyar ta IS ta yi wannan ikirarin ne a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Amaq. Ta ce harin na ranar Asabar ɗin da ta wuce na mayar da martani ne ga kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wata jami'ar gwamnatin India ta yi. Bata bayyana sunan jami'ar ba. Jami'an Afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wurin ibadar Sikh, wanda aka fi sani da Gurdwara, ranar Asabar ɗin da ta wuce, kuma an yi musayar ruta tsakanin maharan da mayakan Taliban da ke neman kare ginin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla daga Nijar sai Najeriya, dukkan batun 'yan gudun hijira suma 'yan gudun hijiran Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalolin gudanar da rayuwa ta yau da kullum, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoton da Haruna Daudabi ya haɗo mana daga jihar Borno.
Ranar 20 ga watan Yuni kowane shekara ranar ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da 'yan gudun hijira na duniya don duba irin halayen da suka shiga da kuma hanyoyin da za a bi na sama masu mafita. Ana da fiye da kashi 25 wanda su ne suke da kaso mafi yawa a duk faɗin duniya gaba ɗaya sakamakon irin rigimar da aka kwashe fiye da shekara 10 a ƙasar Siriyan. A wannan rahoton na ƙungiyar OCHA ta nuni da cewa ana da kaso 56 na 'yan gudun hijiran da suka fito daga Najeriya, wanda kasabinsu 'yan Boko Haram suka ɗaiɗaita, kuma mafi yawansu sun fito daga garin Damasak da ke arewacin Borno, wanda wasu daga cikinsu ke samun mafaka a jamhuriyar Nijar, wasu kuma a ƙasar Chadi, yayin da wasunsu suka dangana zuwa ƙasar Kamaru da sauransu. Tunayyar gwamnatin jihar Borno ta fara maida 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali sakamakon saukin da aka samu na hare-haren waɗannan 'yan ta'adda. To, kowane hali 'yan gudun hijiran ke ciki a yanzu haka, tambaya kenan da naya wasu 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri.
A sunana Umar Nakura, kamar yadda aka fi sani na da shi, kuma ni ɗaya ne daga cikin IDP wanda suke nan a Kogiyo kam.
Na gaina ka zo?
Na zo ne daga Kukawa local government a garin Dorun Baga. Gaskiya abin da yake faruwa a wannan kam kusan ce abu ne mai tayar da hankali, kuma wanda yake tayar da hankalin dukkan wani mai rayuwa shine matsala ta shafi abinci. Matsala ta abinci in banda ta lafiya ba matsalar ta tafi ta girma ga dan adam. Saboda haka gaskiya a wannan kam din muna da matsalar abinci sosai, dan yau ina jin ya kai misalin wata 8 mai yiwa ma da wani abu wanda a gaskiya wasu daga cikin mu ma ba su taba samun abinci ba ko da.
Ni ne mai suna Kaltimi Alhaji Musa daga Madai, cikin wannan kam shekara 7 zuwa 8. Abin da ya faru da mu haka, mun rasa gidajen mu, halin da muka shiga ciki daga Niger muka zagaya dawo nan, gwamnati ta dauke mu ta je mu a gidan nan. Ko da ita ma ina gani akwai tallafinta da kungiya, wannan ba mu buta, wannan ba mu jarka, wannan ba mu abinci, da haka har muka kawo ga yanzu. Bayan da yanzu muna cikin hali mawuyanci da aka zo aka canja mana katin abinci, aka ba mu MTN kudi ne ake ba mu, adadi yaran ka adadin kudin ka, tunda muka samu wannan wani ma da ya samu bai taba dauka komai ba har yau. Muna zaune ya'yan mu su je tallafiya wata su je yadiya mashin ya kaje su daga tanan haka dai muna lallaba da rayuwar har mun zo ga yanzu halin yayi wuya.
Na kuma tambayi Dr. Mai Ramantara, mai ba gwamnatin jihar Borno shawara kan harkokin da ke gudun da tallafi a jihar Borno, wato NGOs, kuma mai ba da shawara kan harkokin 'yan gudun hijira na jihar, ko me suke ya gwamnati ci game da wannan 'yan gudun hijira?
Maiduguri kawai muna da camp na ƴan gudun hijiran nan guda 10 yanzu guda 10 gaba ɗaya mun maida su a local government din su a garin kungiyar inda suka fito a gidaje mun gina gidaje fiye da 10,000 muka sassaka su a wannan shekara kenan sannan mun kowani iyali kamar kowani camp mutane daban aka maida su mutanen da aka maida su gidajen su ka duba jimillar su sun 30,000 wanda aka mammaida su garurukan lokutan yarkwatan da ƙaramin ƙungiyar su.
Haruna Dabdayu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna yau da biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu kuma mada ashiri na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da kambu kadin waɗanda aka zalunta dan ganin an da musu da haƙƙinsu. A yau za mu duba batun kisan gilla ga dan kasuwa Alhaji Usman a unguwar Adisa Afa da ke Abuja da ake zargin ɗansa Huzaifa da aikatawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumai. Kafin shiga sabon shirin muna sanar da ku cewa za mu ci gaba da bin batun gadan marigayi Alhaji Abu Akibiya da ƴaƴansa 7 ke nema wajen magadan marigayi sarkin Zazzau Shehu Idris. Sabon shirin zai shiga rukunin gidajen Adisa dake unguwar Afu a Abuja inda a shekara ta 2018 daidai lokacin sallah asuba aka yi kisan gilla ga Alhaji Usainu Usman da bincike ke nuna an shaƙe shi ne da igiya bayan rufe kansa da bakar hula. ƴan sanda sun garzaya gidan dan aikin gano waɗanda suka yi kisan daga ƙarshe sun cafke dan marigayin mai suna Huzaifa da ake zargin shi da kashe mahaifin nasa Hallahira. Yanzu haka ana gudanar da shari'a dan kotu ta yanke hukunci kan waɗanda aka samu da laifi. Filin ciki da gaskiya fara jin ta bakin ɗaya daga cikin mutanen da ƴan sanda suka cafke a wannan bincike.
Sunana Musa Andamisa ne, mutumin Kogi State ne. Yi mana bayanin menene ka sani game da shirin da aka ce an so a kulla da kai wajen kashe Alhaji Husaini Angon Adisa.
Shi Huzaifan ban san shi ba, amma dan na ganin shi yana wucewa kofar gidanmu. So wata rana ne ina zaune sai Adamu ya kira ni a waya ya ce, Musa, Huzaifa yana so a taimake shi kiretin ma wayansu yara fokof. Abin da suka ne sai na da tambaye shi, na ce, me kai ka gani kaman da wanda ake kira ya taimake mutum fada? Sai ce, Musa, no, ai ba haka bane. Ya ce zai bada wani abu. Na ce, mai wani abu kenan? To yanzu ma haka ma ni bana nan, ma ina da alebu. So yana je da alebu, ina dawa da yamma sai muka yi Adamu a UK Junction.
Wani Adamu abokin ka ne?
Ya, Adamu abokina ne. Da muna haduwa sai muna taka na mu je gida, sai ga kiran shi Huzaifa. Ya kira shi, na ce, ma ai yanzu haka na kusa da gidan. To muna zuwa kofar gidan, sai ya fito, sai ya ce mun, to sai ya ga ma Adamu, Adamu ya excuse din mu. Da Adamu da excuse din, ya ce, na Adamu, wannan da ya ce kai excuse din mu, ai kai ne kai sanadin da na san shi, me yasa da ya ce kai excuse din mu? Sai ya ce, amma ba komai, da abin da muka faɗa zan gaya maka. Sai daga nan sai ya zo ya ce mun CD su, bayan ya shiga ciki kenan, sai ya fito da igiya, igiya da leda, igiya ma blue ne, wani abu da igiya na ke ɗaura shanu, wai CD sun taimake shi, mu haɗa ni mu kashe baban shi. Na ce, babanka Alhaji Husaini na sani wani muke sallah tare a masallaci, wai eh, na ce, gaskiya ni ba zan iya ba, shi wai ni ba aiki na bane.
Ya, wannan igiyar take tana da kauri kuma za ta iya illa wa mutum?
Eh, wannan igiyar, ka san wannan igiyar ne da ake ɗaura shanu, ka san iri biyu ne. Akwai wani flat haka kamar belt na motan belt, akwai wani kuma amurje ne yake. To wannan amurje ne shi ne
ta gargajiya kenan.
To ni dai ban sai ba, ko na gargajiya ne ko na wannan ne dai igiya ya rage gange confirm igiya sabo.
Menene a cikin ledan ku?
Ledan ba ku na ledan, ya dauko ledan ya nuna mun ledan. Ba wai shi ledan idan ya sa ma baban, kaga ne, ya sa baban ni kuma ya dauki igiya. sen dore baban
sai ka zarge wuyansa
eh kin zarge wuyansa shi nake mai kai gaskiya ne bazan iya ba shi wani ba hare na koka gaba ma taka shiwa ba
daga nan ya kuka kare dashi
daga nan sai na tafi abuna sai na tafi da kara nema na baban kaya neman shi ba sai wata rana ina nan a maraba a zaune sai kira na ba wai yana so in hada shi da malami wanda zai iya kashe baban shi sai nace mai malamin sai yace eh sai yace ke ina da malamin kuma ni ne fa malamin din eh ni ne malamin din sai yace to nani malamin zai karba sai yace 200,000 sai yace to ba matsala wai yanzu haka yana office zai kira ni bai kare kira na kuma babu mu kare magana kuma ba sai ranar muka rada shi cikin sai
wato mana daga baya ka ji labarin an dai kashe Alhaji Husaini kuma sai yan sanda suka kama shi Huzaifa shine aka neme ka
shine aka neme ni
shin da aka neme ka me aka nema a wajenka akan an zargi ka cewa ka aikata aikin kisan ne ko ana so ka bada shaida ne
a'a su suna so ne bayanin da shi ya fanye mun abin da shi yake gaya musu gaskiya ne ko kuma abin da shi Adamun ya zo ya faɗa kafin ni zo gaskiya ne
Haji Habiba wanda ke zama babbar ƴa ga margayin wacce tayi kama da mahaifin kamar an tsaga kara ta faɗa abin da ta sani da musunta cewa ba su girgiza ba sam bayan kashe mahaifinsu
muna so ki mana bayani lokacin da Allah ya yi wa baban ku rasuwa kina ina ne a lokacin
lokacin da baba ya rasu ina gidana ina gidan mijina lokacin da ya rasu
faɗa mana daga nan da aka kira ki sai kika taho gida me kika zo kika tara
da na taho gida na shiga cikin gida daga akwai maza a other section in gidan so I went straight to one section din saboda ni da aka kira ni ba wai an faɗa min eh baba ya rasu bane ba sai kawai jikina ma da naga maza sai jikina ya fara rawa na tafi wannan section din kuma na tafi section din daidai ta window na gan shi kwance mazan da suke wurin sai suke ce min kar na shiga wat nace musu ai babana ba babana bane ba ai ba za ku hana ni ganin babana ba haka na shiga cikin wannan falo din na ganshi kuma da na ganshi na doko shi ma in fact na fara sa hannuna a chest din shi na ji baya bitin haka na daga shi na sa shi a cikin na sa shi a kirjina for a while tukuna sanin sai suka ce min da kwantar da shi za su kai shi asibiti so that was how na kwantar da shi suka wuce da shi asibiti in fact ma a makara suka sa shi suka tafi da shi har nake cin musu me yasa za a yi amfani da makara tun da kun ce asibiti za a kai shi sai suka ce min wannan makaran wai zai fi saukin su dauke shi zuwa asibiti na ce musu to sai na bar su
wato wannan ya nuna kina tunanin ko a lokacin ma watakila yana raye kina
a yes gaskiya ka san me yake da suna the person you close to you ba za ka so a ce ya faɗi ya rasu ba kuma ban taba ba a taba yi min mutuwa ba sai akan baba of course na ga mutuwan aunties and others but someone close to me but taba sanin zafin mutuwa ba sai a mutuwan baba
me lokacin da kika zo kika same shi a kika ga jikin sa
lokacin da na zo na same shi gaskiya baba yana an kwantar da shi hannuwan shi kuma irin a dunkule haka which shows that lokacin rasuwan shi ni karan kai na san cewa ba karamin zafi ya ji ba
akwai alamar shaci a wuyansa na cewa an yi amfani da igiya ne aka shaki wuyansa
gaskiya akwai dan na gani kuma akwai eye pictures ma that shows that akwai dan layi-layi igiya haka a wuyan shi
faɗa mana me zaki ce kan ganinki Huzaifa da ake zargi cewa shi ya aikata wannan kisan
gaskiya ne ya sani na is that apart from me Huzaifa ma was the closest to baba.
San gudu ki Hausa muke kin shiga turanci.
Bayan ni gaskiya Huzaifa ya fi kusanci ma da baba. Saboda Huzaifa shike tsayawa akan baba ma ya ci abinci. Akwai abubuwa ma da yawa ma da baba in zai yi Huzaifa yake fada mawa sai daga baya sannan muji yace ai ya fada ma Huzaifa ma ya ce ma Huzaifa kar ya fada mana sai daga baya. In fact gaskiya magana ma dai suna shiri sosai dai wabel suna shiri sosai saboda shi kadai ne ai namiji a gida daga baya so baba koda masallaci suka tafi in ya ga takalman baba in ya ga masalla in ya fito sai ya gyara mishi yadda in ya ma fito sai sa takalman da sauki kuma baba ba abin da bai rage mai da shi ba gata ba wanda ba musan ba wai ina cewa baba wani hamshaken mai kudi bane ba
but kuma a rayuwar duniyar nan ba abin da bai rage mana da shi ba. Ya kai mu private school, ya fitar da mu kasan waje, kuma ba abin da zamu tambaya a wurin shi da bai mana ba. So me ba abin da bai rage mu da shi ba. So wannan ma zancen mama ba haka ba.
Dan cin halin da ake ciki game da shari'ar mun tattauna da lauyan da ke kare wanda ake zargi Huzaifa, wato barista Salih Jibrin.
Barista Salih Jibrin yi mana bayani yanzu wannan kara da ake yi da ta shafi zargin kisan gilla ga Alhaji Husaini wanda har aka kama dansa Huzaifa tun 2018 kuma kai kake kare Huzaifa nan. Wani hali ake ciki ne kan wannan shari'ar?
Wato halin da ake ciki dai a yanzu shine ba a fara shari'a kashi na biyu bane, an fara shari'a karo na farko inda ake tuhuman shi Huzaifa shi kadai. To bayan da aka fara sauraron shaidu na lauyoyin gwamnati, sai su suka fahimci cewa ai in aka ci gaba da shari'ar nan babu shakka shari'ar ba za ta je ko ina ba, domin ba su iya tabbatar da komai ba daga shaidun da suka fara gabatarwa. Don haka nan sai suka kawo wani abu wanda yake ya kawo ci baya a cikin shari'ar kwarai da gaske, shine sai suka janye wannan tuhuma gwamnati da ake ma shi Huzaifa, sai suka tsara da mahaifiyar shi, suka ce ita ce wacce ake tuhuma ta biyu bayan shi.
Ita Hajiya uwa ne kenan.
Hajiya uwa ne kenan. Da aka yi wannan, an shigar da wannan shari'ar ne a cikin shekara ta 2019. Duk da yake abin ya faru a shekara ta 2018 ne, an fara shari'ar ne a shekara ta 2019. Tun daga nan sai kuma shekara ta 2021 shi ne suka yi wannan kuskure masu canja suka, domin sun shigar da abin da ake kira amended charges, ma'ana cajin da aka yi ma kuskure ma, tuhume-tuhumen da aka yi ma kuskure ma aka sake masu fasali, sai suka shigar sannan sai aka tura wannan aka canja alƙalin ta kawo kotu ta 12 wanda ita ne a yanzu muke. Amma yana da muhimmanci in jawo hankalin masu sauraro cewa kafin Huzaifa a kawo shi kotu, wata kotun ta babban tarayya ta Abuja ta ba da umarnin a sace shi a bisa enforcement of fundamental rights, wato domin tabbatar da haƙƙinsa na ɗan adam. To a lokacin nan shi wanda suke tuhuman shi, ɗan uwansa ne suke tuhuman shi, shi wanda yake tuhuman wanda ke shirye yana da kyakkyawan alaƙa da dangantaka da Inspector General na ƴan sanda na wancan lokaci. Don haka nan sai aka ki aiwatar da umarnin da kotu ta bayar.
Wanne ne lokacin da aka fara shirar? Wani babban sufeto na ƴan sanda ne?
Ana ce mishi Adamu, Abubakar Adamu, wani Mista Abubakar Adamu.
Adamu wanda ya sauka kafin shi wannan na yanzu ba alƙali.
Wanda ya sauka kafin shi wannan. Yana da kyakkyawan alaƙa ta ƙuddu tsakanin shi da ɗaya daga cikin ƴan uwan Huzaifa ɗin, wanda kuma shi ne ke rura wutan dole-dole sai an yi shari'a.
Masu sauraro, za mu tsaya a nan har sai zuwa mako mai zuwa, za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Nasiru Adamu El-Hikaya, ni Sarfil, muka kasance lafiya. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Shaidu da wani jami'i sun ce an harba mutane uku har lahira a arewa maso yammacin Najeriya, bayan da 'yan bindiga suka kai hari a wasu cocubi a yankin da ke fama da rikici. Wannan dai shi ne na baya-bayan nan a tashin hankali da suka shafi yankuna masu nisa da gari. Maharan sun zo ne kawai suka kewaye cocin biyu duka unguwa ɗaya, lokacin da masu ibada suke a cocin Maranatha Baptist Church da St. Moses Catholic Church da ke unguwar Rubu a jihar Kaduna da safiyar jiya Lahadi, inji Usman Dallaji wanda ke zaune a kusa da wajen.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Kafin mu sallama, muna miƙa ta'aziyyarmu ga mai martaba Sarkin Gumel Alhaji Ahmed Muhammad Sani da sauran iyalai da 'yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar Alhaji Abdullahi Bayero. Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa, ya kuma ba da haƙurin jure rashi, mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafizu Balla da ta na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Karen, ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC. ke cewa salamu alaikum.